wanda za mu ci mu sha mu ciyar mu shayar mu taimakawa mabukata kuma ya bamu ikon cin halal ya kuma yalwata mana halal din ya mana arzikin lafiya da zamu rayu mu bauta masa rayuwa ingantacciya sannan kuma ya raba mu da aikata laifi da zunubai insha Allah ta'ala da taimakon sa a zamu tashi ne a yau a darasi na farko a cikin suratu Luqman alaihi salam. Suratu Luqman mun fara karanta ta a bara, lokaci ya kure mana ba mu iya kammala ta ba, muka tsaya a aya ta 12 daidai, wanda kan gaba ne na kissar wannan bawan Allah Luqman, wanda daga nan insha Allah za mu tashi wala kad atina Luqman al-hikmata anishkur lillah. Allah rahma bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
Allah ya bude wannan kissa da ambaton wani bawan Allah mai suna Luqman, ana ce da shi Luqman al-Hakim. ولقد آتينا لقمان الحكمة. Allah ya ce hakika mun baiwa Luqman hikima, anishkur lillah, Allah ya ce da shi ka gode wa Allah, wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, wanda ya gode wa Allah yayi ne dan kansa, wa man kafara wanda ya butulce wa ubangiji kishiyar yi wa Allah shukura da godiya kenan. Fa inna Allah ghaniyun hamid, lalle Allah mawadaci ne hamidun kuma abun godewa ne. Walaqad atayna Luqman al-hikmata, malamai suka ce abin da ake nufi da al-hikma shine anan al-aql, kama Allah yana cewa hakika mun ba wa Luqman hankali. Al-hikma shine al-ilm, kama Allah yana cewa walaqad atayna Luqman al-ilma, mun bashi ilimi. Daga cikin ma'anar al-hikma shine al-amalu bil-ilmi alladhi utiya, aiki da ilimin da Allah ya bashi, aiki da ilimin da Allah tabaraka ta'ala ya bashi. Ya bashi hankali, ya bashi ilimi, ya kuma bashi aiki da hankalin da wato da ilimin da ya bashi, duka Allah ya hada masa gaba daya a matsayin sa na annaban Allah tabaraka ta'ala, shi annabi Luqman. Idan mun dauka a fasara cewa shi din annabi ne da kuma aiki da ilimin gaba daya, sannan kuma an fasara al-hikma da al-isabatu fil umur, dacewa a cikin al'amura, shi annabi Luqman ko bawan Allah Luqman duk abin da yayi yana dacewa da daidai, kamar yadda malaman tafsiri Allah musu rahama suka faɗa. Kenan walaqad atayna Luqman al-hikmata kalma ce mai faɗi da Allah ya dunkule ta akan wani bawa daga cikin bayinsa, ya bashi hankali shi kadai, ya bashi ilimi shi kadai, ya bashi aiki da ilimin shi Luqman, ya kuma bashi dacewa da daidai. Idan yayi abu sai kaga abun yana tafiya akan daidai. To wane ne wannan bawan Allah? Shine Luqman ibnu Na'ur ibnu Nahur. Na'ur babansa, Nahur kakansa Ibn Tarikh baban kakansa wanda wannan Tarikh din shine Azara baban Annabi Ibrahim kenan wa iz qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu aslaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin shi Luqman dan gidan yar uwar Annabi Ayyub ne Annabi Ayyub alayhi salam yana da yar uwarsa to yar uwar Annabi Ayyuba ita ta haifi Luqman Imam Muqatil yake cewa a wata riwayar ana cewa yar gidan goggon Annabi Ayyub ne ko innar Annabi Ayyub ba dan gidan yar uwar Annabi Ayyub ba yar gidan innar Annabi Ayyub ma'ana yana da alaka dai da Annabi Ayyub kamar yadda yake da alaka da Annabi Ibrahim Luqman a zamaninsa alkali ne yana da kotu yana hukunci wa Banu Isra'il dan haka Allah ya bashi ilimi ya bashi hankali ya bashi aiki da ilimin da ya bashi ya kuma bashi dacewa shi Luqman bakin mutum ne daga cikin sana'o'insa akwai kafintanci kafinta ne kana habashiyan najjara ba habashe ne kuma kafinta kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake faɗa daga riwayar Imam Ahmad a cikin littafinsa Az-Zuhud da Ibn Abi Shayba duka haka suka ce Luqman bakin mutum ne ba habashe kuma kafinta wannan yana nuna mana sana'ar kafintanci sana'a ce mai albarka sana'ar kafintanci sana'a ce da magabata ma da yawa sun yi ta an ce shi Annabi Luqman a wata riwaya cewa baki ne daga cikin bakaken mutane na Misra kasar Misra nan dai Afirka kasar Egypt kuma an ce kafarsa har faso ma akwai ba balarabe bane ba akwai faso irin kafar bakaken mutane kaga yana faso yana tsagewa shi ma kafarsa tana yaka kamar yadda Ibn Jarir At-Tabari da Ibn Al-Munzir suka ruwaito Allah musu rahama da Ibn Abi Hatim a cikin tafsiransu Imam As-Suyuti yana da littafi Ad-Durrul Mansur shi ma duk ya kawo wannan hikayoyi da bayanai akan waye wannan bawan Allah Luqman Imam Al-Qurtubi shi ma a tafsirinsa yayi magana akan wannan Luqman din waye shi yace shine Luqman ibnu Ba'ur ibnu Nahur ibnu Tarikh Tarikh din shine Azara baba Annabi Ibrahim anan nayi wannan bayani ne dan a gane waye shi duka bayanan malaman nan in kun lura za ku ji duk ba wanda yace shi Annabi ne kuma zance mafi inganci cikin maganganun malamai Luqman ba Annabi bane Luqman ba Annabi bane sabani yadda wasu suke cewa Annabi amma wani bawan Allah ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ilimi ya bashi fahimta ya bashi basira ya bashi hankali kuma ga dacewa in yayi abu sai abu ya dace Imam Ibn Kathir a cikin littafin tafsirinsa shi ma yayi magana akan waye Luqman yace ikhtalafa as-salafu fi Luqman salaf magabata na kwarai sun yi sabani waye ne Luqman hal kana nabiyyan aw abdan salihan min ghairi nubuwatin shin annabi ne Luqman ko ko wani bawan Allah ne daga cikin bayin Allah salihai ba annabi ba zance ne guda biyu cikin maganganun malamai Ibn Kathir yace mafi yawan malamai sun rinjayar da cewa Luqman ba annabi bane bawan Allah ne salihi lam yakun nabiyyan sannan yayi ta kawo wasu nasoshi da suke nuni cewa lalle Luqman ba annabi bane saboda wannan dalilai na nasoshi da suka gabata a wasu nasoshin kuma suka ce kamar annabi ne to amma kuma dalilan da suke nuna ba annabi bane shine yafi inganci dan akwai magana ta cewa kamar ma bawa ne to kun ga duk mutumin da yake kadmasa hurriqu in dai akwai nau'i na bauta a ci ya taba zama bawa to bai zama annabi ba sam 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 wannan yanfi kaunuhu nabiyan zai kore kasancewar sa annabi لأن الرسل كانت تبعث في أعصاب قومها أنبا وأنا تروس ني أتكين دنغنتك متعدسكين كين دنغنتك داك جمهور السلف ما في رنجاية مغبا تم نقري سنتبع كان النبي لقمان با النبي بني تكين أنبا وان الله كوي واند أكت نقلتو تكين من يمن يمن مالما ياتي لقمان النبي دي شيني إمام إكرمة Allah ya masa rahama Ikrima shi ma din idan isnadin ya inganta zuwa gare shi dan haka annabi wannan Luqman ba annabi bane cikin annabawan Allah Allah dai ya ce wa laqad atina Luqman al-hikmata an ishkur lillah to daga cikin damuwar shine malamai suka ce to ya akai shi din ba annabi bane kuma Allah ya ce wa laqad atina mun bashi wannan kalmar ataina din tutlaqu alal wahyi kamar ana cewa mun yi wahayi wa Luqman mun bashi hikima to sai malamai suka ce a kalmar ataina kadai ba ta nuna Luqman annabi ne imma wahayi ne aka ce an masa to ai Allah yayi wahayi akan abubuwa da yawa a duniya waɗanda kuma ba annabawa bane ba Allah yayi wa mala'iku wahayi idh yuhi rabbuka ila almala'ikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu a cikin suratul anfal aya 12 kaga idh yuhi rabbuka ila almala'ika Allah yayi wahayi zuwa ga mala'iku mala'iku annabawa ne ba annabawa bane kai Allah yayi wahayi ga dan adam ma ba annabi ba Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin shi suratul qasas aya ta 7 to nan ma mahaifiyar annabi Musa za a ce annabi ya ce a kai Allah yayi wahayi har wa dabbobi ma wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan ومن الشجر ومما يعرشون kaga Allah yayi wahayi wa udan zuma fa dan udan zuma da kasani mai kashin zuma asha to shi ba Allah ya masa wahayi a cikin suratul nahl aya ta 68 to sai wani kuma yace udan zuma ma annabi ne Allah ya ce shedanu ma suna yin wahayi tsakanin su da junan su ba wani abu bane wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum a cikin suratul an'am aya ta 121 Allah yana wahayi zuwa ga mutane na alheri masu falala cikin mabiya annabawa ko da su ba annabawa bane wa idha uhaytu ila alhawariina an aminu bi wa bi rasuli duk wannan wahayi ne kalmar wahayi ne tai ta zuwa a cikin alqur'ani da Allah yayi wa wasu ba annabawa bane ba kamar yadda zuwa a cikin suratul al-ma'ida dan haka anan abinda mutane muke so su fahimta walaqad ataina luqman alhikma baya nuna cewa luqman annabi ne cikin annabawan Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya bada bayani a wata aya cikin ayoyi kamar da suratul shura dangane da ka'idar wahyi wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء تو أنه وحيين نشريع وحيين نبتاكنا باوي وحي إلنا وأنا شن دأكي بعد الأباري مكينا ولقد آتينا لقمان الحكمة الإيتاء أنا أنا نهو الإلهام لي الله يشمني إلهام ولقمان مباشي حكمة أكا بس رامنا menene ainihin wannan hikima din shi Luqman akwai abubuwa da yawa da aka ruwaito akan sa a Sa'id ibn al-Musayyab shi ma yayi magana akan waye Luqman yace Luqman fa ta ila ne ma mutun ne mai sanawoyi da yawa a cikin sanawoyin sa akwai dinki kaga wannan yana nuna mana sana'ar dinki tana da asali a samu babban mutum irin waɗannan mutane masu matsayi a ce tela ne amma fa ba tela irin na wannan zamani mai karya alƙauri ba ba telan wannan zamani mai cinye yadi ba ba telan wannan zamani mai express ba ka ba da kudinka ayi alƙawari za a maka dinkin ka nan da sati daya in wani yazo ranar da ake naka sai a ce alhaji zaka biya express eh to ka je ka dawo bayan ishayi sai a ajiye naka sai a yi na express ba irin wannan telolin ba teloli ne masu alƙawari teloli ne masu kulawa kamar yadda Ibn Abbas ya faɗa yayi aikin kafinta ba sai nayi bayani akan saba alƙawarin kafintocinmu ba da kuma da yawa na ha'inci daga cikin ayyukan wasu daga cikin kafintocinmu ba ku koyi da bayin Allah na ƙware irin su Luqman idan har sana'arka a matsayinka na kafinta wannan bawan Allah da ake ta taburza akan sa ba zai iya zama annabi ko ba annabi ba ya zama kafinta to kaga ai sana'a ka sana'a ce mai girman gaske bai kamata kai wasa da ita ba kamar yadda wasu ma suka ce Luqman din nan har kiwon dabbobi ma yayi mutum ne fa baya wasa da sana'a malam yayi dinki yayi kafinta ya dauki sanda ya je Jo'ay ya kori dabbobi da tamaki dan ya samu abin da zai ci shisha wannan yana nuna mana ashe irin waɗannan bayin Allah na ƙware da yake zaba matsayin da ya ba su baya hana su je su nemi abinci da haka aibu ne ga mutane su rinka ganin aibun malamin addini wai an ganshi a kasuwa yana kasa kaya amma in kun ganshi kofar ɗan siyasa kuma za ku yi mai magana in ya je maula da ku ga malamin ku a kofar ɗan siyasa yana masa maula ko yana masa bambadanci ai wanda ku ga malamin ku a kasuwa ya bude shagonsa ko ya kasa kayansa a rana yana sayarwa lokacin sallah yazo ya muku limanci ya koma kasuwa wallahi shi yafi masa alkhairi ba aibu dan malami ya je gona ba aibu dan malami yayi aikin karfi ba aibu dan malami yayi aikin gini ba aibu dan malami ya kasa ya sayar annabi Muhammadu ma alaihi salatu wassalam ya je kasuwa har Habasha ya kasa kaya ya jira customer ya saya a sayar a bashi riba ya soke kudin sa ya kai wa nana Khadija ta dauki riba ta bashi ladan kodagon sa babu wani aibu dan mutum ya je ya nemi abin da zai nemi rufin asiri wannan tasa kuke sa malaman su ki su je su nemi na kansu su zo suna yin wani abin da za a aibata su ko a soke su ko ana yi da su wallahi idan kaga malamin ka yana da sana'a to ka yaba masa idan kaga malamin ka yana aikin gwamnati ka girmama shi in kaga malamin ka yana zuwa gona ka mutunta shi in kaga malamin ka yana da abin da ya dogara ga shi ka mutunta shi dan ku yafi masa mutunci akan ya je ya mika hannu yana roƙon wani ya bashi ma a qawmu aw mana'u su bashi ko su hana shi yanzu wannan Luqman ne kun ji har a magana ake ana cewa ko annabi ne ko ba annabi ba amma kun ji wasu ce kafinta ne wasu ce kiwon tumaki yake wasu su ce tela ne wasu ce kaza amma duk da haka ku duba matsayinsa sai da Allah ya kira sunansa a cikin Al-Qur'ani ba ruwan Allah abinda yake gaban Ubangiji shine tsoron Allah da kake da shi ta kawar da haka Allah yana iya girmama mutum ko ya yake kaji an ce baki ne ma mutumin Habasha ko kaji an ce mutumin Misra ne ma dan Afirka ne amma yau ga dan Afirka Allah ya kira shi a cikin Al-Qur'ani ina wadanda suke zagin mutum innan Afirka ne kamar Larabawa masu kabilanci in kai amsa ce uskut afriki ishiru dan Afirka kawai wannan kalmar Afirka Larabawa marasa addini Larabawa yan kabilanci sukan zage ka saboda fatar ka baki ne sukan zage ka saboda kai Afirka ne to ga ba afrike dan Afirka Allah ya kira sunansa a cikin Al-Qur'ani kaga ashe jahiliya ce da rashin sani ya kamata a ce mutum ya buke baki ya zage ka wai dan kana da bakin fata in ba a duniya yanzu idan zaka je aikin hajji sai kai ta zagaye da wahala kaga baki dan uwanka in ka zo tawafi zaka ta zagaye kaga duk duniya yake dafa bakake jifa jifa ne a duniya ba mu da yawa duyawanci farare ne ba wai balarabe ne kawai fari ba yanzu mutanen toki farare ne mutanen india akwai farare akwai bakake a cikin su mutanen misr larabawa ne farare ne mutanen sudan akwai farare akwai bakake mutanen america farare mutanen ingila farare mutanen turawa nan duyawanci farare ne duk kasashen turai duk farare ne to balarabe ya kamata yayi alfahari cewa shi fari ne ya wulakanta dan uwansa musulmi baki idan fari kake ji shi kai balarabe ne to ga bature ma kafiri Allah ya bashi fari ai dan haka harkar ba a fata ba take harkar tana kan tsoron Allah ne ina fata ana fahimta shi Luqman mutum ne mai hikima kwarai da gaske wata rana wani ya zo ya same shi ya ce wai kai kam ba kai ne mutumin nan mai kiwon dabbobi ba ya ce kwarai kuwa sai ya ce da shi kai to yaya aka yi kai wannan matsayi naka ya ce eh haka ne Allah ya bani wannan matsayi bi sidqil hadis saboda ina faɗan gaskiya wa da'il amana ya ce ni mutum ne mai bada amana ba na cin amana kaji wasu sifofi na Luqman in dai zai yi magana Luqman to gaskiya yake faɗa sannan kuma yana bada amana kenan duk wanda yake sunansa Luqman ba fa Luqman ba fa Bahaushe yake cewa Luqman ba Luqman bane Luqman ne ku duba a cikin Al-Qur'ani wala kad ataina Luqman al-hikmata kenan kaf ne ba kaf bane in kana so dai kai koyi da wannan babu Allah ya kamata ya zama mai gaskiya Luqman ya kamata ya zama mai riƙon amana ba mai cin amana ba Luqman ya kamata ya zama mai hankali Luqman ya kamata ya zama mai aiki da ilimi Luqman ya kamata mai kwadayin ilimi dan Luqman din sa na asali duk yana da waɗannan sigobi kuma ana sawa mutum suna ne dan yayi koyi da mai sunan sa amma Luqman ya zama barawo Luqman ya zama dan jata ai abu bai bai zance ya lalace Luqman ya zama shashasha a abai ba dan haka ai koyi da wannan bawan Allah duk wanda ubansa ya sa masa Luqman so yake yayi koyi da wannan Luqman din da Allah ya ba da labari a cikin Al-Qur'ani kuma ko ba komai ba ka da kiri ka ce alhamdulillah kai sunanka ba Allah ya kira ka a cikin Al-Qur'ani ina fata ana fahimta yace to Allah ya bani wannan matsayi da daraja saboda ina faɗan gaskiya ina bada amana sannan kuma ni bana shiga abin da bai shafe ni ba watar kuma la ya'ni ni yace duk abin da bai shafe ni ba ni bana shiga inji Luqman to kaji kar ka sa baki abin da bai shafe ka ba min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga cikin kyawun musulunci mutum ya bar abin da bai shafe shi ba Imam Mujahid yace kana abdan aswada azima shafataini mushaqqul qadamaini shi ba Luqman mutum ne baki mai manya-manyan laifin baki da kuma diddigensa da kaushi da fasoma kaga yadda yake asiba ga baki ga tsagewar kafa amma fa Allah ya so shi ya kira shi a cikin Al-Qur'ani kai wannan ba Allah ya sama daukaka ina fata ana fahimta to shine Allah ya bashi umarni yace kai wa Allah ta'ala godiya sannan kuma ka ainihin wato duk wanda ya gode wa Allah yayi dan kansa ne aya tana nufin muhimmancin Allah ya baka ni'ima ka gode masa ya baka lafiya ka gode masa menene alamar godiyar Allah kai wa Allah bauta kuma Allah ya nuna a cikin ayar nan duk wanda ya yi wa Allah godiya ba kansa yi kar ka dauka kai wani wallahi kai zaka ci ribar godiyar ina fata ana fahimta kai zaka ci ribar wannan ni'ima da wannan alheri da Ubangiji ya baka idan kuma baka yi ba kai wa Allah butulci ka kauce to shikenan kai wa kanka kuma ka cutar da kanka Allah madaukakin sarki muke roko ya ba mu ikon gode masa ya ba mu ikon biyayya gare shi Allah ramma isar bata kare ba yanzu ga Luqman din yazo yana yi wa dan sa wa'azi bari ku ji abin da yake gaya wa dan sa shi ma dan sa din Allah ya shigo da shi saboda falala na
wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah إن الشرك لظلم عظيم
Luqman ya wa'azi wa dan shi ya ajiye dan sa ya bunayya ya kai dana katina lokacin da Allah ya ce katina lokacin da Luqman ya ce wa dan shi ya kai dan dana sunan dan an'um kamar yadda malamai suke fada sai da Qur'ani bai fadi sunan ba wasu kuma suka ce sunan su mish sunan sa mishkam ya ga ya wa dan wa huwa ya'izuhu yana masa wa'azi a ashe uba yana yi wa dan sa wa'azi ya bunayya la tushrik billah ya dana kar kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne lalle zalunci ne mai girman gaske to me hikimar da ta sa Luqman ya kira dan sa kusa da shi malamai suka ce duk inda Allah ya bawa uba salaha uba ya zama gyararre to ya kamata ƴaƴansa su ma su zama gyararru kar ka zama gyararre ƴaƴanka su zama tambatsatsu kar ka zama mutumin kirki ka bar ƴaƴanka a cikin halaka da tabewa kar ka yi haka kaga shi da yazo wa'azi sai gayyaci dan sa yana masa wa'azi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah ya kai dana kada kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim kuma da yazo sai ya nemi mafi girman zunubi shine shirka da Allah yace ka nisance shi saboda wannan zunubin na shirka shine zunubin da idan mutum ya mutu yana yin sa bai shiga aljanna ba kaga ashe uban yana son dan sa wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya yafewa ai shirka da shi yana gafarta duk wani zunubi idan mutum ya mutu yana yi in dai ba shirka bane Allah yana iya yafe maka amma duk wanda ya kuskura ya mutu aka kwantar da shi a kabari alhali yana cikin shirka da Allah to wannan dan wuta ne ku masa sallah kar ku masa sallah ku neman masa gafara kar ku neman masa gafara ku sauke masa Qur'ani kar ku sauke masa Qur'ani duk abin da za ku masa in dai aka kuskure ya mutu yana shirka da Allah to wannan bawan dan wuta ne inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya yafewa in dai aka mutu ana shirka da shi amma duk zanubin da ba wannan ba Allah yana iya yafewa amma wanda ba wannan ba Allah zai iya yin afuwa kai dan haka sai ya kira dan sa ya tsoratar da shi shirka menene shirka yan uwa na hada Allah da wani wajen bauta hada Allah da wani wajen bauta kana bauta wa Allah kana bauta wa wani Allah kana roƙo a wajen Allah kana roƙon wani Allah Allah ba a hada shi da kowa kwata kwata shi kadai ne qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa kana ma'ahu min ilahin idhan la dha'aba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum ala ba'd bai da wani tare da shi masu roƙon kabari suna shirka da Allah masu bautawa kabari suna shirka da Allah masu roƙon wani ba Allah ba suna shirka da Allah yanzu ku ga abun mamaki abin da ke faruwa a ƙasar nan malam wallahi malamai ƴan bid'a ku ji tsoron Allah akan bid'ar da kuke malamai ƴan bid'a ku ji tsoron Allah ku daina dora bayin Allah su ne muku bauta bayan kun mutu malaman bid'a abinda kuke yi ilimi ya tabbatar da bata ce ka duba malam in malami ya mutu a cikin kasashen nan namu na Afirka yanda ake wa gawarsa kamar ana mata bauta a kewaye ta ana kiranta ana wuridi kafin abin da shi ai ta zikiri wa yasa ku bayan an binne gawar ayi tai sanan kuma a kibinne su a makabartu suna kishiyantar annabi saboda an binne manzon Allah a gida ba san ba cewa annabi ba kamar kowa bane sai mutum ya tona rami ko ya sa a tona rami a falon sa a binne shi ko aje a tona rami a masallacin sa a binne shi a wayi gari wasu su zo sallah nan da shekaru masu zuwa su dauka bautar kabarin ake a wayi gari shekaru su je su dawo wasu rinka zuwa gurin a hotuna gashi nan suna ma fada abin da wani a falon sa saboda mutane su rinka zuwa ka dauki bidiyon ka dauki hoton abin da suke fada ka gani shirka ce karara daka dole ne malamai na sunna masu da'awa akan tauhidi su yawaita bayani akan tauhidi kuma su tsoratar da jahilai wajen runguman kabarin wani daga cikin bayin Allah duk salahar mutum bai kai annabi ba ai manzo Allah ma ba abota kabarin sa manzo Allah ce la tattakhidu qabri ida la tattakhidu qabri wasanan yu'bad kar ku niki kabari na ya zama idi kar ku mai da kabari na ya zama wani gunki abun bauta menene idi wani wuri da za a rinka zuwa masa duk sati ko duk wata ko duk wata biyu ko duk shekara ko duk kaza a sa mai wani lokaci kai daidai da za a rinka zuwa annabi ya ce kar ku mai da kabari na ya zama gunki abun bauta amma yau mutanen mu saboda jahilci sai su je gindin kabari suna roƙon haihuwa a je gindin kaburka irin waɗannan malamai ana neman aljanna ana neman albarkar su ai ta kawo hikayoyi na ƙarya wanda duk mai hankali idan ya ji ma sai ya fashe da dariya za ka ga wata magana in ana faɗa ma 'yan comedy ɗaukowa suke sai su sa alamar dariya suna ta ihu suna ta dariya saboda me zamani ya zo da waɗannan maganganun hankali ba zai ɗauka ba da haka duk wanda ya mutu a kai shi makabarta abin ne shi a cikin musulmi wataƙila ya samu dacewar addu'o'in da mutane za su rinka zuwa suna yi masa addu'a a cikin musulmi gaba ɗaya a makabartar musulmi gaba ɗaya to amma ana yin wannan saboda manufofi da yawa ko don a bauta masa ko kuma a maida kabarin sa ya zama kasuwa Allah akalli idan mutum ya zo ziyara ya ajiye dan abun sadaka kaga magada sun samu abun sadaka wannan haram ne wannan bid'a ne kuma yana iya jawowa shirka bautar wani ba Allah ba tabaraka wataala da haka duk irin kabarukan malamai ko wasu manyan mutane da aka binne su a cikin gidajen su wallahi ba daidai bane kuskure ne kuma ya kamata a yi kokari a dakatar da wannan abun ba abun kwarai bane ba kuma abun kirki bane kuma zai iya jawo masifa wa wanda yake cikin kabari saboda alƙalli a tambaye shi a ce kai kace mutane su yi maka wannan ko kukan mutuwa fa ake mutum wayyo Allah wane mun shiga uku wane danga ta fadi wane kaza kaza ya zo a riwaya cewa mala'iku za su tashe shi suna zungurarsa kai ne wannan wannan abin da ake faɗa kai haka kake kai ka ce wa mutane su yi wannan abin kun ga ai kun jefa mutum ku cikin tashin hankali da aka bautar kabari kwalliya wa kabari gina wa kabari daki ai masa wata kubba ai masa kwalliya a sa masa wuta a lullube shi ko da zinare ko da abu makamancin zinare ko a sa masa kayan ado da wuta ce kala kala ai shimfidodi na alfarma a jikin kabari a sa masa tile a sa air condition duk a jikin kabari a sa fankoki a sa wuta ana daukan hoto ana bidiyo ga kabarin wani duk wannan bidiyoyi ne gaba ɗaya ba addini bane da haka ya kamata mutane su ji tsoron Allah su gyara shi yasa Luqman ya ce wa ɗansa kar kai shirka da Allah wai me yasa mu shirkai suka halaka saboda suna bauta gumaka lata da uzza da manata da salisatul ukhra din nan duk mutanen kirki ne a da haka yazo a riwaya mutanen kirki ne salihai bayan sun mutu akai mutum mutumin su shi yasa yanzu ma muke ce muku ku daina daukan mutanen kirki kuna gina kabarurukan su kuna yin hotunan su kuna likewa a like hoton malami a key holder haram ne like hoton malami a jikin hoto ko a jikin wani katanga haram ne a sa shi a wurin sallah wani ma har a gaban sallah ake sa shi a gaba ba na alƙibla haram ne a zo a kayata kabarinsa sama da kabarin kowa. Ba mamaki kabarin talakawan da kuka ki ku kai shi can a ciki akwai wanda yafi tsoron Allah ba. Ba mamaki. Kuma ku lura da kuskure. Yanzu idan ka kai mamacinka ko malami ne babanka ko min girman malantarsa da ka bar shi a gidanku sai wani ne za su zo mai ziyara. Wani da wani ma za su zo ba a san tsoron Allah su ba. Ba gunda ka kai shi makabartar musulmi ta gari ba. Ta yanda duk wanda ya zo aka binne wani za a shiga yi addu'a, an yi wa mutane addu'a shi ma naka ya shiga. Ba ku lura da wannan falala ba? Ka duba yadda shaitan ya haramta musu falala? Sai kuka ɗauke na kuka sa shi a cikin abin nan. Kuka sa shi a ɗaki. Wani ma falansa aka samu cikin falansa kawai aka farke. Aka ɗebe kujerun kawai a tsakiyar falansa kawai aka sa kabarinsa. Aka kewaye. A yi ta ƙarya. A yi wani jikan Annabi Muhammadu ne. To a ina zama jikin Annabi Muhammadu? A ina. Mutane kar ku mai da mutane kawai. A in jikan Annabi ne shi me yasa yana rayuwarsa bai abin da Annabi ya ce ayi ba. Mutumin da gaba ɗaya rayuwarsa ya rayu ne yana kishiyanta sunnan Annabi. Bal ma yana cikin na gaba-gaba wajen zagin sunnan Annabi da faɗa da sunnan Annabi. A zo abin da shi a ce jikan Annabi ne. To me zai masa dan ya zama jikan Annabi bai bi Annabi ba? Ko ba ku ji ba? Idan mutum ya zama jikan Annabi kuma yayi fito na fito da sunnan Annabi, jikan nasa ya masa amfani. Bai masa amfani ba. Da haka ku gane. Inna shirka la zulmun azim. Ga wata wasiya ta gaba. Me ya faru Allah ya ce? Me Allah ya ce?
Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahna. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ
الله يتجب أن يتشوى وصين الإنسان من يوصيه والإنسان الإنسان أنا نفهم متوم An gane ko? Duk wani ɗan adam da gani Allah ya masa wasiya bi walidayhi dangane da iyayensa. Wasiyar me ya kyautata musu. Saboda mahaifiyarsa hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Mahaifiyarsa ita ce sababin zuwansa duniya. Duk wanda ya zama sababin zuwanka duniya ya kamata ka mutunta shi. Duk wanda ya zama sababin zuwanka duniya ya kamata ka girmama shi. Wannan tsohuwar taka. Wannan mamat taka, wannan dattijuwar, wannan wanda ba ta da zanin kirki, wannan ba ta da kaza ɗin kaza, wannan ɗin dai ita ce dalilin zuwanka duniya har Allah ya kai ka matsayin da ka samu matsayi. In kana da hankali baka zama dabba ba, bai kamata ka wulakanta uwarka ba, bai kamata ka tozanta uwarka ba. Abun bagin ciki wasu kaga Allah ya hore musu suna da abun duniya, amma iyayensu suna wayyo Allah sun shiga uku da su. Ka yi asara, dukiyarka ta zama ta banza, ta zama mara albarka, ta zama mara alheri, haka za ka zama abdul dinar, abdul dirham, abdul kaza, ka tara duk bai maka amfani ba, don duk wanda ya samu abin duniya bai amfana da iyayensa ba, wallahi sunan rayuwarsa asara. Shi yasa Allah ya kama mana hujja a nan. Ka duba mahaifiyarka hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Abdullahi dan Abbas yace shiddatun ba'da shidda. Tsowarsa ta dauke shi tsanani cikin tsanani, kunci cikin kunci. Dahaq yace dafan ala daf. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahn, ay hamalatu ummuhu dafan ala daf. Rauni bisa rauni. Daful haml. In ta dauke ciki tana cikin rauni, duk matar da ta dau ciki rauni ya kama ta saboda cikin nan da ta dauka. Lokacin naƙuda daf, cikin ta yi ta murɗewa malam, ta faɗi ƙasa ta yi ta birgima saboda a haife ka. Duk kamanta walwadu daf, daful wada, rauni a wajen haihuwa. Duk matar da ta tsuguna ta haihu, tana gama haihuwan nan da ka san an cire lakar jikinta, wallahi sai an ɗaga ta gadon, sai an tashe ta. Ta taka ta canja gadon da za ta kwanta, wallahi sai an rike ta saboda kai. Ina so ka lura raunin da ta samu wajen daukan cikin ka tun kana wata 1 wata 2 rauni wata 3 rauni 4 5 6 7 8 9 dan adam wata 9 yake a cikin cikin tsohuwar sa mahaifiyar nan taka tana dauke da kai yanzu ka manta saboda ka fita tsoho ka fita kiba ka je kai aure ka auro jajayen mata ka aje a gidanka kai katan gida ka manta uwarka kana cin abinci mai kyau uwarka tana fama da tuwon dawa da miyar kuka ka ji tsoron Allah wallahi kana saka rigar da kaga dama matarka tana yanka shadda da atamfa da lesin da taga dama amma tsohuwarka tana nan tana rayuwa akan atamfa sadaka sai wani dan uwanta ya aika mata kaifa me amfanin ka ka hawo jirgi ka tafi uwarka tana cikin talauci ka tafi kasa kaza uwarka tana cikin matsi kana cikin rayuwa wacce take mai dadi da yarwa amma tsohuwarka kuma fa tana cikin wayo Allah ta shiga uku mahaifiyarka ba ta da zanin da za ta je unguwa mahaifiyarka ba ta da suturar da za ta je gidan ta'aziyya mahaifiyarka idan ana taro ba ta da tsumman da za ta saka in ta yi baki ba ta da abin da za ta fuskanci baki kai kuma kana nan kana hidima wa mahaifiyar wani ai dan arziki da mai albarka dan alheri in dai ya samu dukiya wanda zai fara cin moriyar dukiyar sa uwarsa hankali ma bai nuna ma wai ka wulakanta iyayenka ba duk abin da ka samu kuwa to amma kash dukiyar ba ita bace rabo wallahi wallahi Allah yana iya baka dukiya kuma ka zama marar rabo ya tara ma ka fi kowa a garin ku amma baka da rabo na rantse muku da Allah daya qur'ani ne anan gabana duk wanda yake da dukiya uwarsa tana Allah wadare da shi fa ba zai rabota ba kuma koda kuna gaishe shi a gari kuma koda kuna mutunta shi a gari bai da wani nauyi tsumma ya fi shi kima da daraja kuma ba kowa bane shi kuma ku zuba ido ku ga ƙarshen sa a ce mai addu'a Allah ba shi ikon kyautata dan haka ba kaman karaba kai maza ka je ka nemi tsohuwarka ka taimaka mata ka taimaki babanka dan su ne sababin zuwanka duniya ka cika more ka yalwata amma iyayenka su samu yalwa haka suka ce da'af ala da'af shidda ba da shidda Allah ya ce wa fisaluhu fi amain yayan dan adam yayan al insan din nan sai an yi shekara 2 fisaluhu fitamuhu yayin shi bayan kai wata 9 a cikin ciki kana shan mama ai kana cin abincin cikin ta mafi tsadar abu idan ta ci kai ake tattarewa a tura maka dan ka cika girma a cikin ciki kai fitsari a cikin cikin tsohuwarka kai kashi a cikin cikin tsohuwarka kai juyi idan kai juyi sai ta ce wayyo ciki na kai kuma wai ka ji dadi in jariri ya canja kwanciya ya gaji yayi juyi to ranan uwarsa sai ta je asibiti jin dadin ka shi kuma shine wahalanta duk kamanta saboda kai ka samu mulki kana shan giyar mulki giya ta mulki ko giyar kudi kuma ba mutane suna kallon ka alaji kowa an san uwarsa an san ubarsa kuma kowa ana ganin tasarrufin sa da iyayensa ba sai an faɗa ba an ji kowa an sani yaya kake da iyayenka kamar zaka gyara tazo tana baka nono shekara 2 a ka'idar yaye uwa shekara 2 zata ba yaro nonon nan fa abu mai tsada ne a jikinta abincin da ta ci za a tace a tace a mai da shi ruwan nono wannan ruwan nonon shine tuwonka shine namanka shine shinkafarka shine taliyarka shine kunun zakinka shine zogoro danka duk abin da ta ci sai an tsakuro maka a ciki an maida maka shi ruwan nono ta shekara 2 tana baka ta kwana da yunwa kai kuma ka kwana goshe ka hana ta azumi saboda tana baka nono ka sha yau da yake dan banza ne kai ga uwarka ba ta iya azumi amma baka iya fidda mata zakkar fidda kai ko zakkar kono ko zakkar biyan azumi baka iyawa ko baka gane bane ka sha nonon ta lokacin da kake jariri ta ki yin azumi saboda ta shayar da kai, yanzu tsufa ya sa ba za ta iya azumi ba, kai kuma ka girma kana da wadata, mahaifiyarka ba ta iya azumi amma baka iya siyo kwanan shinkafa da zaka bayar ta ciyar da miskini saboda ba ta iya yin azumi ba za ka iya ba. Wallahi akwai iyayen da ƴaƴansu ba sa iya ba su abin da za su ciyar azumi saboda suna ciwo. Hajiya ba ki san halin da yake ciki bane, ni ma wallahi ta kaina nake, ni ba ji al'amuran nan kaza kaza. Subhanallahi al'azim, subhanallahi al'azim, subhanallahi al'azim. Allah kiyaye. Ai ka ji dai kisan Luqman ake baka labari ko ka ji dai Allah ya bashi shi alqur'ani mutum ne mai daraja mai kima ko, to ya samu daraja da kima ne saboda ya bi iyayensa, kuma kaga abin da yake ga wadansa. Allah ya ce ayyayen yaro fi aymaini, a bashi nono ya sha ya koshi. A wata riwayar Allah ya ce liman arada an yutimma ar-rida'a, ga wanda yake so ya cika yayi, da aka dan da aka bashi nono shekara biyu tas, to wannan shine ya samu cikakken yayi, wanda ya halatta a yayi yaro kasa da shekara biyu. In yayi yanayi ma za a iya yayin shi ma shekara daya ko kasa shekara daya, ya danganta ga larura da uzuri. Allah ya ce anishkur li, ka gode mini. Kaji Allah ya saki dawowa ya ce a gode masa. Yanzu Allah sai an maka wa'azi ka gode masa, bayan arzikin da ya maka sai an maka wa'azi ka gode wa Allah, to sai Allah ya rufe ya ce wali walidayka, ka gode wa iyayenka, ka gode wa babanka, ka gode wa mamanka. Ilayyal masir, makoma tana gare ni. Ilayyal marja, duk karshen tika tika tik, ka gode min, ka gode wa iyayenka, kuma ka sani wuri na zaka dawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malamai suka ce yana daga cikin godiyar Allah yin salloli guda biyar a cikin jam'i kuma akan lokaci. Zan maimaita anishkurli da Allah ya ce kai mini godiya, cikin yi wa Allah godiya daurewa a rinka yin salloli guda biyar akan lokaci kuma a cikin jam'i. Haka Sufyan ibn Uyayna ya faɗa, man salla salawatul khams faqad shakara Allah, duk wanda ya salloli guda biyar a cikin jam'i to ya gode wa Allah. Yaya ake yi wa iyaye godiya? Daga cikin yi wa iyaye godiya shine yi musu addu'a, duk salloli biyar kai wa iyayenka addu'a. Kaji ba kana yi da asuba sai kai baban mara Allah, idan aka kauce musu kuma a gamu da azabar Allah, wanda yake neman yafiya da Ubangiji to ya je ya bi iyayensa, wanda yake neman albarkar kasuwancin sa ya je ya kyautata wa iyayensa, wanda yake neman albarkar ilimin sa ya je ya bi iyayensa, wanda yake neman budi a siyasar sa to ya kyautata wa uwarsa. Wani wai ya fito neman zabe, sai aka bada labari ai uwarsa tana can tana fama da wahala, can kuma ya fito ya hukan durum yana tarantsuwa yana cewa Allah da muku alƙawari zan muku kaza. Wani yace ƙarya yake, wallahi ga can kofuwarsa a cikin tsumma ba abin da ya iya mata. Kaga ai ƙarya ne, ba za a samu albarka ba. Ku kyautata wa iyayenku, ku samu budi duniya da lahira, ku faranta wa iyayenku, Allah ya muku haske a nan duniya kuma ku ga haske a cikin kabarinku, kuma ku ga haske yawmul kiyamati. To amma duk da haka iyaye ba su da haƙƙin su sa kuma ka saba wa Allah. Allah rahma mai Allah ya ce akan haka,
wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
كم قشيك أرمى Allah ya ce iyayen nan duk falalar da aka gaya maka akan su idan har iyayen nan za su yi kwadayi su sa su kwadayin su sa kai shirka da Allah shine wa in jahadaka aiwa in harasa ko harisa idan suka yi kwadayi suka nuna cewa kai shirka da Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma suka matsanta cewa sai kai shirka da Allah tabaraka wa ta'ala shine wa in jahadaka ala an tushrika bi kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilmun akan abinda baka da ilimi fala tuti'huma Allah yace kada kai musu da'a babbar magana kenan duk da falalar su duk da matsayin su duk da daukakan su inda za su ce kai shirka da Allah Allah yace kanka musu da'a ashe iyayen ma ba wai kai tsaye komai da komai ake musu biyayya ba a'a in suka zo da saban Allah suka ce sai an saba wa ubangiji to kar a musu da'a wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa ka zauna da su ka sahibance su ka rayu da su a cikin duniya ma'rufa ana nufin bil ma'ruf wato bil birri wassilati kai musu da'a ka sada zumuncin su wal ishrati al jamila kai kyakkyawan zamantakewa da iyayenka wattabi' sabila man anaba ilai kabi hanyar wanda ya koma zuwa gare ni abinda ake nufi kabi addinin man akbala wato ilayya ko ila ta'ati kai kabi addinin wanda ya fuskance ni da yi masa da'a shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wattabi sabila man anaba ilayya ana nufin kabi addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama imamu ata daga ibnu abbas suka ce abinda ake nufi nan sayyidina abubakar ne wattabi sabila man anaba ilayya ana nufin kabi hanyar sayyidina abubakar Allahu akbar ka dubo matsayi da abubakar ya samu ya kai ga Allah ya ambata a cikin alqurani ayi masa da'a bi shi wazalika abinda ya faru shine lokacin da annabi abubakar ya musulunta sayyidina usman ya zo wajen sa da sayyidina talha ya zo wajen sa da zubair bin al-awwam shi ma ya zo gurin sa da sa'd bin abi waqqas shi ma ya zo gurin sa abdurrahman ibn auf duka waɗannan gaba ɗaya al-asharatul mubashirin bil janna sun zo gurin sayyidina abubakar lokacin da abubakar ya fara musulunta sai suka ce da shi mun ji labarin wani bawan Allah ya fito ana ce da shi Muhammadu saddaqta bihi ka gaskata shi ka yi imani da shi Abubakar ya ce kwarai kuwa na gaskata Muhammadu kuma na yi imani da Muhammadu huwa sadiqul masduq wanda Allah mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa ne fa aminu bihi ku je ku yi imani da shi kuma waɗannan mutanen gaba ɗaya da Usmanu da Talha da Zubair bin Awwab da Sa'd bin Abi Waqqas duka waɗannan gaba ɗaya cikin asharatul mubashirin bil janna dinnan gaba ɗaya ta hanyar Abubakar suka shiga musulunci to shine wattabi sabila man anaba ilayya Abubakar shi kai ku zo ma mu tafi mu je gurin Muhammadu ya dauke shi kai su gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce ku musulunta gaba ɗaya suka dauki kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah waɗannan kuma abun mamaki malam su ne mutanen farko da suka fara shiga musulunci su ne mutanen farko da suka kwankwasa kofar musulunci sun musulunta ne bi irshadi abubakar da nusantarwar sayyidina abubakar haka yazo a cikin sira ta ibnu hisham da kuma wasu riwayoyi lalle abubakar ya cancanta ayaba masa da haka shi yasa wasu malamai suka ce wattabi sabila man anaba ilayya ana nufin abubakar siddiq ne kaba hanyar sayyidina abubakar kaga wannan ya nuna duk wanda yake zagin abubakar bai da rabo wanda yake zagin abubakar ya tabe mai zagin abubakar ya halaka mai zagin abubakar bai aiki da qur'ani ba mai zagin abubakar bai aiki da tafsirin malamai ba abubakar matsayin sa ya kai kisa manzo Allah yake cewa lawuzina imanu abubakar da za a auna imanin sayyidina abubakar a sa shi fi kiffatin a tafi daya sannan a dauko imanin sa'irul khalqi sauran halitta fi kiffatin a tafi guda manzo Allah ce wallahi la rajah imanu abubakar wallahi imanin abubakar sai ya rinjaya duk duniya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai abubakar duk duniya ba wani mai daraja da Allah ya bashi daraja bayan annabi irin sayyidina Abu Bakar shine na biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine saniyas naini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana da haka wattabi sabila man anaba ilayya ana nuhun Abu Bakar as-Siddiq ne wasu malaman suka ce wannan aya ko guda biyun nan gaba ɗaya sun sauka ne akan Sa'd bin Abi Waqqas da shi da mahaifiyarsa kamar yadda muka karanta kisar a baya wasu kuma malaman suka ce ayoyin suna magana ne akan dukkan mutane gabaki daya alaramma dan ga da samana mai Luqman yace waɗannan nasa muje
ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد
تابعنا مكبتان ليدي الله إبام الأداء wanda muka yi kuskure ko tuntuba harshe muna neman afuwar Allah ta'ala kasancewa bamu fara karatu da wuri ba zamu dakata anan insha Allah saboda kurewan lokaci sai gobe kuma sai mu dora a cikin wannan kissa ta wannan aya rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmiz zalimin wa najina bi rahmatika minal qawmil kafirin Allah muna roƙonka da kyawawan sunan nakinka waɗanda idan an roƙe ka kake amsawa Allah ka karba azumin mu ka yafe mana kurakuran mu ka sa aljanna makomar mu ka ji kan iyayen mu ka sa mu gama duniya lafiya wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ya Allah muna sa ta addu'a a cikin wannan azumi muna sa ta addu'a a wannan lokaci mai tsada Allah duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka maida masa kansa duk wanda yake gayyato mana alkhairi Allah ka hada mu da alkhairi musamman a jihohin mu na arewa Allah ka san me suke kulla mana Allah kakka ba su nasara Allah kada ka ba su iko Allah kai mana taimako kai mana agaji subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu